Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clo House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye da tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da kuma Niya. Ha kuma na iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su ko masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar, to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 26 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukar da wani rakawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Baba Yakubu ba mu kanin labarai.
To, ladan kasar Tanzania tana kokarin kawar da yuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau Alhamis domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalan yan jarida. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka su tabbatar da Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ba. Kungiyar Taliban kuma ta ba da sanarwar fara kai wasu munanan hare-hare nata na shekara Afghanistan.
To, madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sanatin da ke wakiltar jihar Kogi ta Yamma, hukumar zaɓe yanzu haka ta fara aikin tantance kiranye da mazaɓan nasa ke son yi masa. Ko me yasa?
Yanzu abin da ake shi ne za mu tantance waɗanda sun tafi hannu. Cewa a ranar Asabar za a yi wannan tantancewa.
A jihar Kaduna ko hukumar zaɓen jihar ce ta ce duk da yake an yi gobara wa ofishin hukumar, amma za ta iya gudanar da zaɓe mai inganci duk da yake ba na'uran tantancewa. Sai dai shugaban jam'iyyun adawa ya ce da sake.
Ka ce za ka yi zaɓe a Najeriya ba tare da kadiri da ba, hankali ba zai ɗauka ba.
To, amma ka san kadiri din dai ba ta wannan hukuma ba ce, saboda haka ta ce ba ta samu ba ne daga gurin masu ita.
Ai, doka ne ta ce.
To, kana za mu kawo muku rahoton neman bunƙasa ilimi a Jamhuriyar Nijar, sai kuma Grace Alheri Abdu da za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Kasar Tanzania tana kokarin kawar da yuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau Alhamis, wacce ake shirya ta kafafin sada zumunta domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalan 'yan jarida da hukuma ta yi tun lokacin da shugaba John Magufuli ya hau mulki shekaru uku da suka shige. Jami'ai a ƙasar da take gabashin Afirka kuma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi zaman lafiya a nahiyar sun gargaɗi jama'a game da yin zanga-zanga akan titi. Haka kuma an shirya yin zanga-zangar a ofisoshin jakadancin ƙasar da ke ƙasashen waje, ciki har da birnin Washington, inda wasu mutane da dama suka yi zanga-zanga da safiyar jiya Laraba. Wasunsu sun rufe huskokinsu yayin da suke ta zagayawa a ofishin jakadancin ƙasar ana yayyafi, kuma suna riƙe da kwalaye masu rubutu tilas Magufuli ya tafi. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kira ga 'yan majalisun dokokin Amurka da su tabbatar da Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ba, da nufin hana ta ci gaba da ƙera makaman nukiliya. A cikin wani jawabi mai ɗimbin tasiri na mintuna 49 da ya yi ga majalisun Amurka, Macron ya ce Iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba nan da shekaru 5 ko 10. Sai dai shugaban na Faransa bai bayyana shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye a matsayin mai kalaman adawa ga yarjejeniyar shekarar 2015 a kan canjin yanayi. Trump yana da wata ɗaya kacal ya yanke hukunci a kan ko Amurka za ta sabunta takunkumi a kan Iran. Yarjejeniyar ta ɗage takunkumi a kan Tehran, yayin da ita kuma za ta dakatar da shirinta na nukiliya zuwa wani ɗan lokaci. A hali da ake ciki kuma, shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta kawo ziyarar wuni guda a fadar White House a gobe Juma'a, bayan ziyarar wuni uku da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo. Ana kallon waɗannan ziyarci-ziyarci masu biye da juna ne a matsayin wani yunkurin roƙon shugaban Amurka Donald Trump kada ya yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Iran, kuma ya baiwa ƙasashen Turai damar rashin biyan kuɗaɗen haraji da Amurka ta ɗora wa ƙarafai wadda aka shigo da su cikinta na dindindin. Kungiyar Taliban ta bada sanarwar fara kai wasu munanan hare-hare na shekara Afghanistan wanda zai haifar da koma baya ga shirin makonni da aka yi na sake komawa ga teburin tattaunawa. Wannan sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da Afghanistan ke shirin gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki da na kananan hukumomi a cikin watan Oktoba, wanda aka dade ana samun jinkirin gudanarwa. Wannan ayyukan da ƴan ta'adda wanda aka yi matake Al-Kandag ya fara ne da safiyar jiya Laraba, kuma waɗannan hare-hare za su fi auna Amurkawa da ƴan leƙen asirinsu waɗanda suka mamaye ƙasar, a cewar sanarwar Taliban. Wannan mataki ya zo ne ƴan makonni bayan da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya amince wurin wani taron ƙasa da ƙasa a birnin Kabul ya tattauna da ƙungiyar Taliban ba tare da gita wasu sharuɗa ba, domin kawo ƙarshen fadar shekaru 17 wanda ya ƙici ya ƙicinyewa. A wata hira da ya yi kuma aka yada a kan wani talabijin Pakistan mai zaman kansa da yammacin jiya Laraba, jakadan Afghanistan a makwabciya Pakistan da ake kira Umar Zakilwal, wanda ya dage akan cewa Taliban ba ta da ƙarfin da za ta yi galaba akan sojoji, a don haka ta ba da haɗin kai a koma ga tattaunawa domin kawo ƙarshen mummunar yaƙi a Afghanistan. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan majalisar dokokin Amurka masu goyon bayan shirin da ke kare yara da ba su da takardar izini na zama Amurka, wanda yake kare su daga kura zuwa kasashensu, sun jinjinawa umarni da wata kotu tarayya da ke karfafa shirin kare yaran na DACA a takaice. Senator Amy Klobuchar ta jam'iyyar Democrat da ke mazabar Minnesota ta faɗa wa muryar Amurka cewa bayancin abinda alƙalan suka faɗa, akwai kuma abinda Amurkawa ke faɗi. Mutane suna son waɗannan yara su ci gaba da zama a Amurka. Ta ce sama da kashi 90 cikin 100 na waɗannan yaran suna aiki, wasu su kuma na karatu. A bara ne Trump ya ayyana ranar 5 ga watan Maris, ranar da wa'adin shirin DACA zai ƙare, shirin da ya ba da takardun izinin aiki da karatu na wucin gadi ga bakin haure da suka kai 700,000 da aka shigo da su Amurka ta farauniyar hanya tun suna ƙanana, da kuma ake kiransu Dreamers. A shekaran jiya Talata ne wata kotun tarayya ta umarci gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin DACA, kuma ta amince da sababbin masu neman shiga ƙarƙashin shirin. Wasu alƙalan tarayya su biyu sun zartar da hukunci a baya da a ci gaba da kare waɗannan yaran da suke cikin wannan shiri.
Labaran duniya kenan, kun saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro daga jihar Kogi, inda yanzu haka hukumar zaɓe Najeriya ta fara harama gudanar da jefa ƙuri'an kiranye da 'yan yankin da Sanata Dino Melaye ke wakilta suke neman su yi masa. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin da ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar Kogi ta Kudu Sanata Dino Melaye ke cikin wani yanayi na ruɗani a tsakaninsa da rundunar 'yan sandan Najeriya, a can gefe guda kuma hukumar zaben Najeriya ce ta fara shirin aikin maida Sanata Dino Melaye gida. Hukumar zaben dai ta gudanar da wani taron manema labarai a birnin Lakwaja, inda ta ci a ranar Asabar dinnan mai zuwa 28 ga wannan wata na Afrilu za ta fara aikin tantance sunayen waɗanda za su kada ƙuri'ar yanke ƙauna ga Sanata Dino Melaye a can mazaɓar tashi. Alhaji Ahmadu Bagudu Biyambo shine mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Kogi, ya yi mun ƙarin haske ta wayar salula.
Yanzu abin da ake shine za mu tantance waɗanda sun taɓa hannu cewa a tarihin a ranar Asabar za a yi wannan tantancen cewa daga ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe na rana. To daman dokar ita ce idan an samu fiye da rabi na waɗanda suka sa hannu cewa a tarihin shi, to kada za a je mataki na gaba, shi ne ko jawo ƙuri a amincewa ya dawo, ko kar amince ya dawo.
Kuna wannan shiri ga shi halin da Dino yake can yana ma asibiti kamar yadda bayanai suka nuna kun yi la'akari da wannan koko ku dai kawai za ku yi aiki.
Ita hukumar na yi mata samun labarin wannan ba cewa yana asibita a rubuce ba. Ko yana nan da wakili a kotu matsafa. Mun ce ka wakili a kotu matsafa.
To sai dai Malam Bashir Muhammad da ke zaune a Lakwaja ya zargi gwamnatin jihar Kogin da zama kanwa uwar gami akan wannan yanayi na gaba kura baya karan daji da sanata Dina Malayan ya samu kanshi.
Halin da ake ciki yanzu nan mutanen jihar Kogi da Kudu gaskiya suna ganin cewa akwai manakisa a cikin duwayen nan kulle-kullen. Tsakanin shi Dino Melayan kuma bugu da kare gwamnatin jihar Kogi na da hannuwa ce.
Amma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kogin akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Abdulkarim Abdulmalik wanda kuma ɗan asalin yankin kudancin jihar Kogin ne ya ce babu hannun gwamnatin jihar Kogin akan wannan al'amari.
Kuma mun ce mishi kare sa mana baki.
Amma ba ku ga ku makarrabansa kuna sa baki.
A yanzu dai lokaci ne zai bayyana makomar sanata Dina Malayan mai fuskantar gurfana a gaban kotun Lakwaja da kuma kiranye daga 'yan mazaɓarsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Talaka kabar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To har yanzu akan batun zabe a jihar Kaduna inda hukumar zaben jihar ta ce ta kammala shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi duk da gobaran da aka yi a ofishin hukumar a ranar Asabar din da ta gabata. Shugaban hukumar zaben jihar Dr. Saratu Binta Audu Bako ta yi wa Isa Lawal ikrar ƙarin bayani.
Gobaran da aka yi a nan ofis din a ranar Asabar ya samu rasa abubuwa da yawa, wato dukkan ofisoshin mu dake kan second floor sun kone. A wannan floor din muna da wasu na'urorin namu da zamu aiki da su a lokacin zabe, su ma sun kone. To tunda mun yi audit mun tabbatar cewa muna da isassun na'urorin zamu ci gaba da zaben. Amma kuma akwai abin da ya taso da yake su INEC sun ce ba za su samu ba mu waɗannan card readers nasu ba domin suna shirya su domin zaben da su za su yi a shekara mai zuwa.
An ji jam'iyyun adawa na cewa kun ce ba voter register, wato kundin waɗanda za su yi zaɓe.
Muna da kundin register, muna da register mu yana nan, ba abin da ya samu register wannan wuta bai taɓa shi ba.
To ko na tabbaci al'ummar da za su yi zaɓe a jihar Kaduna ke da shi na yin amfani da sabuwar na'urar da aka zo da shi ba tare da waccan na'ura ta card reader ba?
Duk wanda ya zaɓe a kan wannan na'ura ƙarshen zaɓen zai fidda sakamakon duk zaben da aka yi a nan. Za mu nuna ma dukkan waɗanda agents da ke nan da duk 'yan tsaro da duk waɗanda ke nan za a nuna musu sakamakon abin da aka yi a wannan wuri. Kuma mun nuna musu cewa ba a Kaduna za a ba da sakamakon zaɓe ba. A kowace gunduma za a fidda sakamakon wanda ya ci council a wannan gunduma. Kuma a kowace ƙaramar hukuma za a fidda sakamakon wanda ya ci chairman a wannan ƙaramar hukuma.
Wannan ne na farko da za ku yi amfani da wannan sababbin na'urori. Gashi kuma an samu ala da waccan na'ura ta card reader da ke tantance katin zaɓe. Ya kike ganin ingancin zaɓen?
Zaɓen zai inganci sosai domin wanda aka riga aka tabbata yana da PVC kuma sunan shi na cikin gundin register, to shi kadai zai a bari ya je zaɓe din. Wannan na'urar dama da muka yi ba sai da card reader ake buɗe shi ba, yana da nashi activation card din.
To sai dai fa kuma kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa ta jihar Kaduna ta ce akwai lauje cikin nadi a ce za a yi zabe ba ta da na'urar card reader ba. Alhaji Umar Ibrahim Taba mai raƙumi shine shugaban jam'iyyar adawa ta Labour kuma shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa na jihar Kaduna.
Kace za ka yi zabe a Najeriya ba tare da card reader ba, hankali ba zai dauka ba.
To amma ka san card reader dai ba ta wannan hukuma bace, saboda haka ta ce ba ta samu bane daga gurin masu ita.
Ai doka ne tace, dokanta ne tace ta san ba za ta samu ba. Shekara uku kenan muna bi muna cece ku ce akan cewa sai an yi zaben nan, sai dai zan sauran bayan sati biyu.
Hukumar zaben nan ta yi magana cewa a jikin wannan sabuwar na'ura da za a zura ita akwai yadda za a tantance, tunda dama na'ura ce wadda za ta cire dukkan wasu shakku.
Ita wannan na'uran ba wata da wani amfanin da ya wuce matsayinta na akwatin zabe da kuma katin zabe. Shikenan
za ku shiga zaben nan.
a zabe mu muna cikin shi ai jami'u saboda 25 ne babu wanda ba su tsayar da kansuloli ba da jami'umi
to na me na fargaba kuma
a fargaban mu shine za a yaudare mu ne za a cuce mu
in kuna da fargaba na me na shiga zaba
a ban gane ba sai kwaran 18 ai zabe to cikin kwana 18 nan komai zai iya faruwa ita hukumar zabe ba za ta iya yin zaben ba kuma a dokan zabe ina an ce kwana 30 za a baje kolin sunayen masu zabe an yi
dama dai tashin gobara a gidan sama na ofishin hukumar zabe ta jihar Kaduna ya jawo fargaba game da yuwar zaben da za a yi a watan gobe wanda wannan sanarwar da hukumar zaben jihar Kaduna ta yi ta sanya masu neman kujeru na shugabannin kanukomi da kansuloli suka bazama neman ƙuri'u a gurin al'ummar da za su yi zabe Isa Lolikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
talaka kabar kuka akure arkai cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka talaka kabar kuka akure arkai cinka
to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger domin mahukuntan kasan sun yi kira ga daukacin shugabanni na kowane rukunin al'umma da su ba da gudunmuwar su wajen sa baki a samu maslaha akan rikicin dalibai da suka yi da jami'an tsaro da kuma malamai ga bayanin da Bube Nomau magajin garin Tsirnawa yayi wa Haruna Mamman Bako.
Komandan Murtala Garba shine shugaban kungiyar
wannan Hassan shi shugaban kasa mutun ne dai a duniya da ya ba wannan da ya ce matasan Najeriya muna ba mu da kuzari matasan Najeriya muna kokari kuma kowa ya san mu masu yi ne eh gwamnati ne kuma duk abin da ya fadin nan a kasashe da yawa ai akwai inda ake bada ilimi kyauta din akwai inda ake bada harkan lafiya kyauta eh duk shi ma abin da muke kira kenan muke kiran gwamnati ta zo ta yi wannan abin dun ba duka kowa bane yake da karfin ya samu kudi ya je abin da zai yi kuma duk da haka kuma muna kiran matasan mu din mu taso mu zama mutane masu kishin kanmu kar mu zama yan daba kar mu bi yan shaye shaye shan kodin sace sace da wadansu abubuwa muna
to da fata za a gafarce mu wannan rahoton za a ji shi ne a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu yanzu kuma har ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC muna agogwa ce karfe 1 da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka ton ka goyi ba ku jama'a tambaya nike da ko jama'a tambaya nike da
idan ka ce a daina dukan mata kuma ta ce ba take Allah ya maka albarka idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada yayi kuma ta ce take Allah ya saka da alkhairi idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abin da za ta kula da shi dole ka dauki nauyin ƴaƴanka idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna kuma ta ce ba take Allah ya saka da alkhairi
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Makon jiya aka gudanar da bukukuwan cika shekaru 4 da sace ƴan matan sakandaren Chibok da har yanzu 112 ke hannun kungiyar Boko Haram da kuma Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren ƴan mata ta Dabci guda 1 tilo da kungiyar ta Kisaki Sabili da taki musulunta A cikin rahoton da ta aiko, wakiliyarmu Madina Dauda ta kuma ji ta bakin ƴan majalisar dokokin ƙasa ga abin da Sanata Ibrahim Gobir ke cewa dangane da wannan lamari.
Ta hanya kawai wanda za a yi nasara shine a koma ƙasa a ci gaba da bincike a samu irin su America ko irin su France ko Inana China su zo su taimaka mana. Mu gaya musu su zo su taimaka mana. Muna neman taimako. Yanzu in ba mu kira su muka ce su taimaka mana ba. Watakila sai mun shekaru ba ya ka watakila ba za a taba gano su ba shi haka zamu take
shi ma dan majalisar wakilai Garba ce da yayi bayani akan shawarar da ƴan majalisar suka ba gwamnati a game da iyayen ƴan matan
eto matakin da muke dauka a matsayin mu na ƴan majalisu shine muna ga ya gwamnati cewa a tsananta nema na wannan yaran na biyu kuma iyayen yaran nan muna cewa a dinga ba su tallafi na musamman gashi sai a dauki tallafi a kai wajen matsugunin IDPs muke cewa su ma ake ba su tallafi na musamman ake dan tattausa su kuma in akwai wani abu na taimakawa a bi su da shi har gida kuma a dinga musu bayanai masu dadi kuma a gina su da cewa insha Allah su yi hakuri wannan abu kaddara ce in Allah ya da ƴaƴan su za su dawo a gare su wayannan irin abubuwa da muke ta yi kenan kuma muna ta yin addu'a.
A waiwaye da tunawa da sauran 'yan matan da suke kame, fadar gwamnatin Najeriya ta yi juyayin wannan al'amarin da ya ki cinyewa, inda mai magana da yawun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Malam Garba Shehu, ya nuna cewa ana samun jinkirin kukutar da sauran 'yan matan ne a sanadiyar rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin ƙungiyar Ahlus Sunna li Da'awatiwal Jihad, waɗanda suke kame da 'yan matan suke garkuwa da su.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce,
to alhada waɗannan 'yan mata da dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da iyalansu cikin alherinsa. Ranar Litinin 9 ga watan Afrilu, shugabannin ƙasar Nijar suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamiɗe Sanusi na biyu domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. Wakilin Musulmi Mumini Barma ya halarci wannan taron, ya kuma naɗo mana jawabin mai martaba.
Duk wanda ke shugabanci a Niger ko arewacin Nigeria ko arewacin Cameroon ko kuma cikin Sahel zai lura da halin da al'umma mu take ciki idan an duba alƙaluman da ake auna cigaban al'umma da su. Yawan talauci mai tsanani, rashin ilimi, rashin lafiya, mutuwar mata a wajen haihuwa, mutuwar yara ƙanana, rashin abinci mai inganta jiki, rashin aikin wanda ya haifa mana matsaloli, bara, ta'addanci, shaye-shaye, dukan mata, fyaɗe. An daɗe ana duba waɗannan matsalolin ta fuskar doka da oda. Yaya za a kama mai laifi a ɗaure shi? Ba tare da mun tsaya mun yi tunani ba, mu al'umman musulmi na arewacin Najeriya da Nijar da ƙasashe, wace irin tsari ta rayuwa muka ɗauka wa kanmu? A ina muka sayi koyarwa ta addinin musulunci yadda muka zama haka muka zama koma baya? Wannan shi ne tushen wa'innan reforms da muka fara a Kano, wanda kamar yadda aka sani Kano ta daɗe da irin wannan tarihin. Sarkin Kano Muhammadu Rumfa a ƙarni na 15 shi ya fara kiran Sheikh Abdul Karim Al-Magili, ya rubuta masa ta'arif fi ba yajib alal muluk, wanda shi ne dosto na farko na musulunci a cikin Sahel. Sarakunan Kano irin su Muhammadu Abbas, su Abdullahi Bayero, Muhammadu Sanusi na ɗaya, duk sun fuskanci wannan matsalolin. Misali ɗaya, a lokacin da Sarkin Kano Muhammadu Sanusi aka naɗa shi sarki, ya tarar an yi wajen shekara 30 a Kano, an ba da umarnin cewa mata kada a ba su rabon gado na gona ko na gida ko na ƙasa, saboda wai idan an ba su gidaje suna bayarwa haya ana baɗala a gidajen. Cikin farkon abin da Sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya yi, sai da ya sa aka koma baya shekara 30, duk gadon da aka raba ba a ba wa mace gida ba, aka warware shi, aka mayar musu da haƙƙinsu. A lokacin kamar yadda ake ji a yanzu, ba hayaniya da ba a yi ba a Kano. An yi surutu, maza sun sauki gidaje, sun yi aure, sun ajiye mata, an ce wannan gida na ƴar uwarka ne ko na matar mahaifinka ne, ka bata gidanta ko ka sai mata wani. To maza dama su ne masu baki. Duk sanda aka fara canji ka ji hayaniya, ai Sarkin Kano ya ce kaza, mutanen Kano ba sa so. In ka ce su wane ne mutanen, ba za ka ji mace guda ɗaya ta ce ba ta so ba. Idan ka ce a daina dukan mata, mace ce ba take Allah ya maka albarka. Idan ka ce namiji idan ba zai iya rike mata biyu uku hudu ba kada ya yi, mace ce take Allah ya saka da alkhairi. Idan ka ce in ka saki matarka dole ka ba ta abinda za ta kula da shi, dole ka dauki nauyin 'ya'yanka. Idan gida ne ba ta da shi dole ka ba ta inda za ta zauna, mace ce take Allah ya saka da alkhairi. Saboda haka na farko shugabannin siyasa kullum muna gaya musu,
mata su ne masu kuri'a. Wannan hayaniyar kada ku saurare ta. Idan mata suka jefa muku kuri'a kun ci zabe. Amma canje-canjen nan sun zama dole. Idan aka duba ilimin alƙaluma, dukkanin al'umma da take ƙaruwa kowace shekara da kashi 3 cikin 100, 3%. To cikin shekara 25 sai ta ninka kanta. Saboda haka tsakanin sanda muka samu yancin kai a Najeriya da Niger, idan al'umma mu tana ƙaruwa da kashi 3 cikin 100 a shekara, a yau al'umman da suke ƙasar nan sun ninka al'ummar da muke da su lokacin samun yancin kai sau 4 a filin ƙasa da bai ƙaru ba, gonaki ba su ƙaru ba, gwamnati dukiyarta bata kai yadda za ta ci gaba da ɗaukan nauyin abubuwan nan ba. Shi yasa kullun sai a ce ga yara suna yawo akan titi ba makaranta, ga mata sun yi ciki babu asibiti, ga yara suna mutuwa saboda babu abinci. Waɗannan abubuwan muna so muna ki idan ba mu maida hankali a kai ba. Abin da yake gabanmu a gaba, tashin hankalin da yake gaba ya ninka abin da muke ciki a yanzu. Mu duba halin matasanmu a arewacin Najeriya da Nijar. Al'umma da ta tashi babu karatu, babu na zamani, babu na addini, babu cikakkiyar lafiya, babu sana'a. Waɗannan yaran da muke gani akan titi su ne fa al'umma nan da shekara 20 nan gaba.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji bayanan mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamido Sanusi na biyu kan ka'idojin aure. Kafin nan a madadin wakilanmu Madina Dauda da kuma Sulaiman Muni Barma da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza.
To a gaida Grace Alheri Abdu, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma nan kana takaice.
Bayan zazzafar muhawara a kan haramci balaguro da shugaban ƙasa ya aza wasu ƙasashe da galibi 'yan ƙasar musulmi ne a jiya Laraba, ana sa ran kotun koli za ta yi bayani a cikin watan Yuni ko umarjin shugaban ƙasar ya zarce ikonsa da yake da shi a kan bakin haure. Masu ƙalubalantar shari'ar Trump da Hawaii sun ce majalisar dokokin ƙasar ta shirya wata dokar da za ta magance batun tsaro da shugaban ƙasar ya bayyana a cikin umarni da ya bayar, wanda ke taƙaita bulaguro a kan wasu ƙasashe zuwa nan Amurka. Wani babban lauyan gwamnati Neil J. Francis ya faɗa wa alƙalan cewa shugaban ƙasa yana da hurumi ya yi wannan ayyanawa bayan nazari da ya yi a kan harkokin tsaro a duniya. Neil Katyal, ya wanda yake bangaren masu kai ƙara, ya ce umarnin shugaban ƙasar ya saba wa doka saboda ya saba wa dokoki wanda majalisar dokoki ta shirya, kuma ya keta ka'idar wato gyaran huska ta farko wanda aka yi wa tsarin mulkin ƙasa, kazalika ya saba wa tsarin zama ɗan ƙasa. Ƙasar Tanzania tana ƙoƙarin kawar da yiwuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau Alhamis, wacce aka shirya ta kafafen sada zumunta domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalar 'yan jarida da hukuma ta yi tun lokacin da shugaban ƙasar John Magufuli ya hau mulki shekaru 3 da suka shige. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka su tabbatar da Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ba, da nufin hana ta ci gaba da kira makaman nukiliya.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Amma kafin mu tashi, bari mu taya abokin aikinmu Salihu Garba na samun ƙarin jika, wanda wannan shine na 7 da ɗiyarsa Aisha Garba White ta haifa a garin Nashville da ke jihar Tennessee a nan Amurka. Sai kuma muna taya Alhaji Garba Shukurawa murnar auren ɗansa Muawiya da amaryarsa Nusaiba, wadda za a ɗaura ranar Asabar ɗin nan mai zuwa idan Allah ya kai mu a ƙofar gidan sarkin Masuka da ke garin Kwantagora da 12 na rana. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. musamman Baba Yakubu Makeri da Chubahiro Jojone da Daro Smith. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.